sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM ne radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad Dalo da kuma Niyar Muryar Arewa a Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuwahin ranar Alhamis 7 ga watan Satumba Ibrahim Kalmasi Garba ne da murta wato da Ali Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan lokacin daga birnin Washington DC kafin a ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin
to Malam Ibrahim da kai da masarun muna muku barka da asuba da farko dai shugaban Amurka Donald Trump yayi magana cewa a tsaya a jira tukuna kan abin da za su yi game da kore tarewa shugabannin kasar Myanmar kuma ta ce gagarumar jita-jita da ake watsawa game da abin da ke faruwa ga injinsin Rohingya ba gaskiya bace to amma Amnesty ta ce ita ce ba ta da gaskiya sannan jihohin Amurka kamar 15 sun kai gwamnatin Donald Trump kara a kotu kan wani lamari da ya shafi matasa yayin da India ta gargadin cewa kada ai mamaki wata ran ta waye gari ta ga kanta tana yakar kasashe biyu na Pakistan da China
Tugarin labarin kenan bayan labarin duniya za a ji cewa jamhuriyar Niger na fuskantar annobar fari
Allah abinda muka fada waka fara ubangiji Allah ya taimake mu talaka yanzu ma cikin halin da muke nake akwai wanda ma yankan tsire dala da yi wanda zaka ji so magani ka take ne shi bai ita
A Najeriya kuma jama'iyyar APC ce ta maida martani kan zargin da Atiku yayi cewa ta kauce hanya
wannan maganar da yayi a gaskiya bai kyauta ba da a ce ya nemi ganin shi shugaban kasar bai sami ganin sa ba ai shi jigo ne a jami'an ko ya je ya fada uwar jami'a laifin sa daya ai mutun tun bai yi nisa ba ake taka masa dinki
to kamar ko ta ranar Alhamis Alheri Grace Abdu na tafi da shirin ta na domin iyali amma duk waɗannan sai fa insha labarin duniya
to shugaban Amurka Donald Trump ya ce sai dai mu tsaya mu jira mu gani tukuna amma dai ba wannan ne zaɓin mu na farko ba shugaban yana mai da amsa ne ga tambayar da aka yi mishi na cewa ko yana shirin ya dauki matakin soja na yaƙa Koriya ta Arewa shugaban yana wannan kalamin ne a fadarsa ta White House jim kaɗan bayan da ya gama wata tattaunawa ta wayar hu da shugaban ƙasar China Xi Jinping lokacin da wakilan mura Amurka suka tambaye shi abin da suka tattauna da shi shugaban kasar ta Sin Trump ya ce shugaban China din yana son yayi wani abu akan Koriya ta Arewa sai dai shi Trump bai fayyace ko menene abun ba duk da haka shugaban Amurka din ya ce shi da shugaban na China ra'ayin su kan Koriya ta Arewa ya zo 100%.
Shugabar kasar Myanmar an sa su ci ta ce ana yada gagarumar jita-jita marar tushe akan tashin hankalin da ke wakana a jihar Rakhine ta kasar ta Myanmar wanda ya tilastawa musulmi yan jinsin Rohingya su kamar 125 yin gudun hijira zuwa kasar Bangladesh da ke makwabtaka da kasar ta su a cikin wata sanarwar da ofishinta ya buga a kan dandalin Facebook Shugabar wacce aka taba baiwa lambar karamci ta yabawa ta Nobel ta ce ta zanta da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan lamarin jiya Laraba inda ta yi mishi bayani game da wasu rahotannin da muƙaddashin firaministan kasar ta shi ya yada a duniyar gizo na gawarwakin yan Rohingya din da ta ce ba sa ma da wata alaka da rikicin da ke wato faruwa a kasar a yanzu ta ce ta gaya ma shugaban na Turkiya cewa irin wannan jita-jitar da ake bazawa na ƙara ƙarfafa gwiwar abin da ta kira yan ta'adda kalmar da take yawan amfani da ita in tana magana kan yan tawayen Rohingya da aka ce farmakin da suka kaiwa akan wani wato barikin ma'aikatan tsaro shine ya janyo duk wannan rikicin da ke faruwa sai dai kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta la'anci wannan maganganu na an sa su ci abinda kungiyar ta ce wato kalaman na nuna rashin imani ne Tirena Hassan, jami'ar mai da martani a kungiyar Amnesty International din, ta ce maimakon shugabar ta Myanmar ta nuna alhini kan abin da ke faruwa ga waɗannan mutanen, sai gashi tana son ta nuna kamar wani ba wani babban al'amari bane. Mutane akalla 400 aka kashe tun daga lokacin da wata kungiyar ƴan tawayen Rohingya ta kai hari akan ma'aikatan ƴan sandan jihar Rakhine, mazaunin akasarin ɗin jinsin na Rohingya, abinda yasa daga baya suka kama ƴan sanda suka fito da su suka yi wato suka yi tafatakar mutanen wurin.
To wannan labarin suna fazo muku ne daga Washington a sashen Hausa murya Amurka. Tun zaka da muke baku labaran nan jihohin Amurka kamar 15 hade da babban birnin na Washington DC sun kai karar gwamnatin shugaba Donald Trump a kotu, suna kalubalantar ta da niyyar tsere wani shiri da a karkashin sa ake hana a maida dabban daruruwan matasan da aka zo da su Amurka tun suna kananan yare kasashen su na asali. A cikin karar da suka shigar jiya ta tarayya wato a wata kotu dake Brooklyn a can New York, lauyoyin jihohin sun ce matakin da gwamnatin Trump din ta dauka na soki shi wannan shirin da aka kaice a turanci ake kiransa daka, mataki ne da ya saba kundin tsarin mulki domin zai iya hana kare matasan da abun ya shafa daga a ci zarin fuso a karkashin doka. Baba Attorney General na New York Eric Schneiderman ya bayyana shirin na Trump da cewa shiri ne na rashin imani wanda ba hangen nesa a cikin sa kuma na mugunta. Musamman ma Attorney General din ya zargi shugaba Trump da cewa ba wanda yake auna hasin ƴan kasar Mexico da kuma ƴan jinsin Latino kawai. Izuwa yanzu dai fadar White House bata maido da wani martani ga shigar da karar da aka yi ba.
To a halin yanzu kuma kotun kolin nahiyar Turai ta ce ana iya tilastawa kasashen Turai su anshi ƴan gudun hijirar da ke kwararowa zuwa kasashen su ko suna so ko ba sa so. Kotun ta yanke wannan hukuncin ne lokacin da take watsi da yunkurin da kasashen Hungary da Slovakia suke yi na neman zare kansu daga tsarin ansar ƴan gudun hijirar. Kotun ta nuna wato ta kuma zartas da hukuncin ne duk da cewa akasarin kasashen Turai da dama ba sa son karɓar ƴan gudun hijirar. Duk da wannan dai yana zuwa ne wato wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake neman wato hanyar da za a karkasa ƴan gudun hijira su wajen 160,000 da suka kwararo zuwa cikin kasashen Turai daga Girka da Italiya. Zuwa yanzu dai ƴan gudun hijira wajen 24,000 kawai aka samar musu da wurin zama. Hungary da Poland dai sun ki karɓar wato ƴan gudun hijirar kamar yadda aka so su yi, yayin da ake ta ƙoƙarin samar ma wasu ƴan gudun hijira a sassan Turai. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar, inda kasar ke fuskantar barazanar annobar fari waɗanda tunin ma suka fara addabar gonaki da yawa a garuruwa wajen 15. Sulaiman Muna Barma gare ka.
Rahotanni daga karkarar Malbaza sun bayyana cewa garuruwa kusan 15 ne suka fada cikin wannan mugun alkaba'i na fara da tuni ya sha karfin ma'aikatar gidan gonan da ke kula da wannan yanki, yayin da magungunan da aka yi tanadi suka fara karewa ba tare da murkushe farar ba, kamar yadda Umaru Duka na ƙauyen Lawai ke shaida min ta waya.
Ka dauka ina ganin karkarar Lawai gari sun kai gari 15, ga tunga fura girke, ga tunga mai sade, ka dauko wajen hannun ka idan mai tsorot na ka dauko tunga sami, ka dauko tunga kwaledo wala waje fara akwai sosai sosai. Kuma yanzu in ka je cikin gonakin da tana akwai ta wanda ka san kana jin sumunan mutane suna yawo haka fara ta cikin gonakin abin da ya sa kunna haƙi ta canje. Yanzu in rana ta kuma tana hawa sama zangar kuwan da sun ka fara idanu suna ta kama tana gargariya akwai mushan gona da annan ga abin da aka rera na magani ya yi basu na ganin maganin abin ko an sade fitar ce zai tsayar bukata.
Salon barnar da farar ta bujuro da shi a bana ya sa manoman karkarar Malbaza so mu fargaba akan yadda makomar amfanin gonaki za su kasance ganin irin kazamar asarar da suka tafka a bara, inji Muhammadu Usman Altine.
Da tsuntsu ne muke fuskanta da shi yana matsa muna. To tsuntsun kun shekara yau da uku da aka samu aka zo da jirgi aka kashe wannan tsuntsun. Mu ba mu da koke da tsuntsu wallahi. Yanzu dai wanda bayan Allah abinda muka fata waka fara ubangiji Allah ya taimake mu. Talaka yanzu ma cikin halin da muke ciki. Akwai wanda bayan ka tsuntsume dala da yi wanda zaka ci so magani ka take shi. Ba ni ita.
Matsanancin zafin da ake tafkawa a ƴan kwanakin nan a yankuna da dama na nan Nijar ya taimaka sosai wajen yawaitar kyankyasar kwayakwayin kwarar da suka zama wa mazaunan karkara alƙaƙai a yau. Saboda haka shugabannin manoman karkarar Marbaza suka yi kira ga hukumomin kolin wannan ƙasa.
Da ba kashe ta ba sai kwai da sai kwai yanzu zahin gar akai sai kwai sun ganga shi wannan abu in ba samu aka magance shi ba ko ba da komawa za ta yi tunda kai ta kanga shi sai kanga ba ko da aka fara nuwa sanan ta tsada wa kenan abu nan da yake an ka magance shi gaba daya an samu sauki amma ba ma zai duk shekara sai ta dawo ki samu ho ka kira da babban murya a samu wannan wara a turo jirgi su kashe mutane idan
noman damana na daga cikin ayyukan da al'umar Nijar ke dogaro akan su dan tanadin cimaka yayin da wasu amfanin gonaki ke zama wa mazauna karkara hanyar samar da kudaden shiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sai ya dauki babban galama ma tai muru kuma dadi ana buga su ganga suna ta hudadawa iyan banza an shige cike inuwa an kyale uwaye daji.
To a gaida Suleiman da wannan rahoton daga Nijar kuma bari mu ketara zuwa Najeriya inda jama'iyyar APC mai mulki ta maida martani kan zargin da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Tuku Abubakar yayi cewa jama'iyyar ta bauɗe kuma ta yi watsi da jigajigan ta irinsu. Coordinator kwamitin yakin neman zaben Buhari Engineer Sa'ad Abubakar ya gaya ma wakilin ashiyar Baucin Abdulwahab Muhammad cewa
wannan maganan da yayi a gaskiya bai kyauta ba. Da a ce ya nemi ganin shi shugaban kasan bai sami ganin sa ba.
Shi maganan sa ga da shugaban kasa bane da jam'iyyar APC din yindiki. Abubuwan suke tafiya tunda ma aka kafa wannan jam'iyya ko kuma gwamnatin nan sau ɗaya aka yi mutunci.
Eh to ai shi ne na ce maka yana da laifi. Ai shi jigo ne a jam'iyyar ko? In ya zo ya faɗa uwar jam'iyya cewa gashi ga abin da ya gani. Ai da za a zauna wai me yasa ne kake ganin shi da Tuku Abubakar sai fitoyi wannan magana sai shagube ya gwada cewa abubuwan ba sa tafiya na su da suka kashe kuɗi da su kai raya wannan jiya ba yi su. To ai ba wai batun ba a yi da su bane ai shi yana cikin jigogin wannan jam'iyya in akwai wani abu da baya tafiya ya je ya faɗa wa uwar jam'iyya ko ya yi kuka wa uwar jam'iyya da ya kyautu tukunna sai ya yi wa uwar jam'iyya wannan kuka in ba a yi komi ba wannan ne ya kamata ya fito ya yi wannan kuka.
Ba ya ga lokaci ya ja shekara
ba wai to ai laifinsa ɗaya ai mutum tun bai yi nisa ba ake taka masa duka. In ka duba su jigajigan jam'iyyun ba wanda ya kai shi experience ɗaya ai da shi ne zai zama kingpin in akwai wani kurakure shi zai tada su. To bai tada su ba yanzu ya zo ya fita yana ta kukan abin ai kai dan nosis da kun kamsu salawati in ka ga bako kana yi ne yau a gombe ma tukunna da ba uku aka yi bara ka isa kai ne ko bariya ka isa kai ne wannan abin shi ma da yake dai bai cika zama a nosis ai muka mun san abin nan mu dan nosis mun san abubuwan da ke a ƙasa mu kullun kaga dai ku kun sani bayan da za a yi ni wata daya da shigo cikin gombe ba ban je yobe ba zan je dubu ba na san abin da yake faruwa bara bariya da abin da yake faruwa yanzu a kaga dai batun tsaro da ake faɗi ai ba wani dan nosi da zai ce batun tsaro ba a yi shi ba.
Ke daga cikin ministocin ne shi shugaba Buhari ya naɗa a kan ministan mata ta fito ma tana cewa ita ba idan a ce ta je neman shugaban kasa to za ta ce ma Buhari to baba sai fa kai abu ne za ta ce.
Eh to a wannan eh ra'ayinta ne shi saboda haka in yau shi Buhari yana da lafiya kuma ya ce zai fito ya takara ba wani dan APC da zai fito ya takara
kenan kuna jin yanzu ya samu lafiya zai iya yin takarar shugabanci kenan.
Ya samu mana ai kai ma ka gani ba je ya karbi president na Nijar ba ko baka gani ba ai ka gadi saboda haka in shi ne da kansa ya ce ba zai nema ba to wannan daban ne amma mu a ɗan jam'iyya muna so ku saki karkara yanzu
ne mota sai ya sace ban koma wata da dangina again da mota sai ya sace ban saka wata da dangi ba ballan ta ma shiga gaba in kai wata da dangi ka kaga Allah baya gode ma manzo ne baya gode ma mota ta kai zaman kwarta kuma ba kai za ta dauka ba inda mota sai ya sace ya halaka wadi da kaba in ba ni tura ta kuma ko ban je ko tura ba turata kuma ko ban mace ko tura ba mota ta kai zaman kwata da kole ba dauka mu wana nan yana auka da talle wata sai ya saba canda wi a don ana taro a dan ya kai mutum goma ba a yi tilal a sheda ne to yanzu ba a sheda ne
to dai da Abdul Wahab na musamman to ko me ɗan kabilar Igbo ke cewa kan batun kama kanu
in ji Obin na yazo ku wani dan kungiyar IPOB
arrest re arrest nan da Charlo we not host because we go fight and Nigeria we shake
kama shi ba zai tabbata ba saboda idan har suka kama shi ba za mu kyale ba za mu gwabza kuma Nigeria za ta girgizo amma kuma shi Chief Charles Agrega na kungiyar IPOB yayi fatali da batun yana cewa
Nnamdi Kanu is nowhere in the Biafran struggle he's nothing nobody knows him in the Biafran struggle
Nnamdi Kanu ba kowa bane a gwagwarmayar Biafra ba wanda ya san shi saboda haka ba abin da zai faru idan aka cafke shi kuma da duk da mutane miliyan 2 da yace za su tada babbar fitina idan an yanke masa hukuncin dauri ba abin da zai faru duk shirme ne kuma ya mayar da kansa abin dariya
to sai a biyo mu a shirin hantsi dan jin cikakken bayani yanzu kuma bari mu koma gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro kika san ka baiwa ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya har yanzu muna tare da Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta samu lambar yabo ta Segio Vera Dinello da Majalisar Dinkin Duniya ke badawa bayan kowace shekara biyu domin yabawa waɗanda suka taka rawar gani a fannin ayyukan jin kai Dr. Rebecca ta samu wannan lambar yabon ne domin aikin ta tsakanin waɗanda rikicin kungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya Na kuma nemi sanin nasarori da wannan cibiya tata ta samu sai ta bayyana cewa
nasarori yanzu da akwai yara waɗanda su marayun daga yadda muka fara musu da kuma iyayensu masu kanjamau da yadda muka fara musu suna primary yanzu wai recording waɗansu ba mu iya mun ga inda suke ba saban gudu hijiran amma ina da record na yara 38 a Madagali local government wanda sun gama university kuma suna fada cewa yadda muka karfafa su cewa su yi makaranta sannan mun bude musu kofa mun ba jari ma iyayensu waɗansu sun samu sun biya musu fees sannan ciwon kanjamau dama kafin mu je yana ta kakkashe mutane domin ana koyewa da muka je mun ce ba na koyawa ba ne to mutane da yawa sun samu sun je asibiti sun mulmule to ciwon kanjamau bai kashe su ba amma dama kafin mu shiga ciwon kanjamau nan yana kakkashe mutane da yawa bayan wannan local government na maiha musamman shi shugaban Ustaz ya biya daukar musamman har yayi kaddamarwa cewa na taimaki wannan kungiya sannan marayu za su dinga kula da su har muka samu ya fi miliyan 2 a wurin suka ba mu na godiya sannan local government din har sun bi sun sa doka cewa a dinga kula da marayu da gomraye da kuma masu ciwon kanjamo sai suka sa a cikin dokan su ta wannan ne muka gani cewa mun samu nasara
yawato
mutane suna walwala
yawato akwai kungiyoyi masu zaman kansu da dama da suka fito suna tallafawa ko kuma zance da sunan tallafawa waɗanda rikicin kungiyar Boko Haram din nan ya shafa da waɗansu da dama ma suke zargin cewa waɗannan kungiyoyi suna fitowa ne domin ci da gumin ƴan gudun hijiran nan menene kike yi ko kuma kika yi na daban wanda ya jawo hankalin majalisar ɗinkin duniya na har ta baki lambar yabo
to a cikin gudun hijiran da na samu mutane waɗanda sun taimaka waɗansu kungiyoyi na farko Church of the Brethren sun taimaka da kuɗi sosai ina saya abinci da kuma magani da kuma kira da waɗansu abubuwa da yawa akwai wani kungiya kuma ana ce Christian Aid Ministry wannan Christian Aid Ministry din sun ceto ina ne waɗanda aka kashe mazajensu da marayu to ni kungiya nawa muna rubuta record duka sunaye waɗanda muka taimaka musu muna da shi muna da dubu uku da shi da kuma mun taimaka musu sun kai dubu yanzu nan akwai shi a cikin record nawa sannan waɗanda aka kashe su a cikin wannan hargizi din na Boko Haram mutanen da suka zo wuri na bi na tambaye su sun ce ga abin da ya faru da su muna da record 48 fiye so Christian Aid din sun zo wuri na sun ce to ga kuɗi zan tafi a waɗannan muka saya abinci ya kai buhu 300 muka gina gida ma waɗanda an rushe gidansu waɗansu kuma mataye na wanda Boko Haram ya kama su muka gina gidaje musu so gidaje 52 muka gina a wurare daban-daban akwai a biyu akwai a Mucika akwai kuma a Jos akwai a Yola sannan kuma wurare daban-daban muka jigina gidajen nan akwai kungiya kuma wanda ana ce da su International Rescue Committee muna aiki tare da su ta wurare daban-daban a cikin Yola da kuma Adamawa gaba daya mun samu kuɗi ta wurin European Union da USAID da kuma Netherlands muka inganta rayuwa na mutane daban-daban na masu gudun hijira akwai ruwa mun bi mun basu akwai magani wanda mun ciccika an ciccika asibitoci wato IRC nan wato Rescue Committee sai su saye magani sai mu kungiya nawa sai mu je tare ana ta duba mutane sai mu kuma muna ta ce akwai asibiti a nan to asibitocin nan gaba daya an sun je kuma an masu gudun hijira ne ba a ki musu ba to kuma a cikin wannan a Church of the Brethren din da waɗansu kungiya sun ba mu kuɗi muna da masana'anta guda uku wato livelihood center ɗaya a Mucika mutane wanda sun samu kwanciya a ciki sun kai lafiya mun graduating 500 jinsiya kuma a ƙarshen wata mai zuwa za mu yi 150 muna koya musu kunki da kwamfuta sana'o'i daban-daban akwai irin masana'anta wannan kuma a Yola akwai kuma a Jos tunda aka fara hargizi tunda muka kafa a 2014 zuwa yanzu kai graduating mutane 1,000 da wani abu kowa suna ne masana'antu
kafin ki bayani na gaba game da wasu sana'o'i da kuke koyarwa akwai waɗanda su ƴan gudun hijira nan da muka hira da su ne cikin gida da suke korafin cewa waɗansu lokuta akan koya musu sana'o'i amma in sun koyi sana'a sun iya ba sa samun abin da za su yi ko kuma jari zance in sana'a dinki mutun ya koya ba a bashi keken da zai je ya ci gaba da dinki saboda haka koyan sana'a ta zama kusan sai ka ce ba amfani a gare su ku ya kuke gudanar da naku shirin
naku kafin muyi admission kafin mu kawo mutun a makaranta mun riga mun saya yanzu bana a cikin wadannan kungiyoyi a cikin wurare guda uku mu cika yola da josnan mun riga mun saya keke guda 60 domin masu koye keke su guda 20 mun riga mun saya masu computer kuma mun riga mun saya computer guda 20 don su ma haka da keken saka mu idan za mu koya ma mutum sana'a ya suna gama graduation muna bi muna ba su kayan har ma akwai hotuna zan iya aika miki zaki gani gana gamawa ana bayar sa'annan akwai wadanda suna koya dabbobi muna ba da kudin jari wani lokaci yana kai dala 100 sai mu bayar mu saya kaji da mene-mene gaba daya inda akuya ne mu saya akuya so mu na mu ana gamawa ana tafi da shi sa'annan akwai kudi wanda idan duk wanda sun gama makaranta a wurin mu domin ba sana'a kawai ba muna koya musu idan sun yi sana'a yadda za su iya kimsa su sayar sana'an sun sayar yadda za su iya su ajiye kudin su
wato
so, duk wadanda suka gama a wurin mu wadansu sun bude kantin su wadansu kuma sun samu aiki har a Abti University wadanda suka gama computer Abti University sun employ nasu wadansu wadansu ma sun samu wurare a cikin aikin gwamnati so mu ana gamawa muna bada kayan muna bada taimako kuma
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji kalubale da take fuskanta yayin gudanar da ayyukan nata yanzu a madadin Dr. Rebecca Dali wadda ta sami lambar yabon kasa da kasa ta musamman domin kokarinta na kulawa da yan gudun hijira da harharen kungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya da kuma Salama Abu daidai da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu
maza to a gaida inar su amali yanzu kuma ga Ali Musafan Sakkwato ya dawo da labaran duniya amma fa a takeice
to malam Ibrahim babban komandan sojojin kasar India ya gargadi mutanen Indiyawa waɗanda cewa su kwana da shirin yiwuwar kasar ta su wata rana ta waye gari ta ga tana yakar manyan kasashe guda biyu kuma a lokaci guda wato kasashen Pakistan da China General Bipin Rawat ya ce bisa ga dukkan alamu China ba ta da niyyar ta daina zabgar wasu yankuna na kasar ta India kamar yadda ta yi kucin kwanan baya har abu ya kai su rigima a cikin wajajen tsaunukan Himalaya ya ci gaba da cewa irin wannan tsokan da yanzu har take gudana a yankin Dokland na Bhutan tana iya sa rigimar ta kaseta har ta kai ta zama wani gagarumin rikici akan iyakarsa ta arewanci idan kuma har abin ya kai ga yaki tsakanin India da China a cewar shi to mai yiwuwa ne Pakistan ta yi amfani da wannan dama ita ma ta shigo ta auka India daga bangaren ta na yammaci saboda haka komandan ya ce wajibi ne India ta shirya yaki a bangarori biyu na arewanci da yammacin ta India da Pakistan dai har sau uku suna gwabza yaki tun daga lokacin da su duka biyun suka sami yancin kansu daga Burtaniya shekaru 70 da suka wuce ita ma India da China sun taba yaki sau daya.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da Hantsi Musaki kowa yanzu a madadin Ali Musafan Sakkwato wanda ya taya ni da wanda haɗa mana sautin Salman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da Hantsi.